This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
To jama'a barkanku da wuni da kuma zuwa ga shirin sashen wasu na murya Amurka a wannan malice kan mitoci da dama da suka hada da mita 20 da 26 da 31 da 42 da kuma 61 a Niger a gidajen radio amfani da sarauniya da fara da numan da dalon da ni abun nan kwani a duniyar gizo kuma a viewhouse.com ko sashenhausa.com. Jama'a sanuku da huta Aliyu Mustafa Sakwato tare da Mahmud Lalo a nan ɗakin mu na watsa muku shirye-shirye da ke birnin Washington DC. Muna fatan kuna nan kallau kamar yadda muke a nan ɗin. To bayan labaran duniya za mu je Niger, ku ji cewa
ƴaƴan jam'iyyar Modern Lumana Africa ta Hamma Amadu suke cike da fushi yanzu haka game da kalaman da suka ce shugaban jam'iyyar PNDS tarayya na ƙasa mai mulki a jamhuriyar ta Niger Bazoum Mohamed yayi a ranar jiya a wata kafa.
To za mu ji ko me ya zafi, sannan za mu leka ƙasa Kamaru mu ji mun kudin kuɗaɗen da tarayya Turai ta kawo nata taimako na yakar Boko Haram a Najeriya. Kuma shin masu korafin cewa sai mai katin jam'iyya ne kawai ya kamata a boye muƙamin minista sanar da gaskiya?
Ai shugaban kasa ne kuma tsarin mulki ya bashi dama zabo, kuma na san abinda kawai ni da za a yi korafi ma ai korafin ana gani akwai NPDP da yawa tunda yanzu magana fa Ali ta masu riƙon amana ce ba fa na masu handuma da wawura bane.
To dama kan maganar da muke so mu juna ku ra'ayi kenan, kuna ganin shin Buhari ya daidai da ya bada mukamin ministoci ga waɗanda ake ganin ba fitattun ƴan siyasa bane, kuma ya kuke ganin korafin da ke fitowa daga wasu jihohi kan wannan batun? Ku shirya ku kira mu bayan mun gama baku labari akan lamba mai +1 202 205 6555. Yanzu ga Mahmud da labari.
To jama'a assalamu alaikum. Jami'an tsaro a Jamhuriyar Kongo sun bude wuta yayin wata arangama da suka yi da masu zanga-zangar da ke nuna adawa da yunkurin yin tazarce da shugaban kasar Denis Sassou Nguesso ke kokarin yi. Kamfanin dillancin labaran Faransa ya rawaito cewa an kwantar da mutane akalla 6 asibiti bayan da suka samu raunuka daga harbin bindiga a artabin da aka yi a Brazzaville babban birnin kasar. A ran Lahadi mai zuwa ake sa ran ƴan ƙasar za su kada ƙuri'ar raba gardama ta nuna goyon bayan sauyin kundin tsarin mulkin ƙasar ko kuma akasin haka. Idan har al'ummar ƙasar suka amince da yiwa kundin tsarin mulkin garan Bawul, to hakan zai kawar da tsarin da ke baiwa shugaban ƙasa yin wa'adi bi kacal da kuma shekaru 70 da aka gindaya a matsayin adadin shekarun da aka tanada na ƴan takarar shugaban ƙasa. Mai magana da yawun masu adawar yunkurin kawo sauyi a kundin tsarin mulkin ƙasar ya ce an rangama tayota auku ne bayan da 'yan sanda suka yi yunkurin tarwatsa masu zanga-zanga da suka yi kokarin taruwa a wani wuri. Sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Ban Ki-moon ya yi kira da a kai zuciya nesa yayin da yake wata ziyarar kwanaki 2 a Isra'ila da yankin Falasɗinawa bayan makonni da aka kwashe ana mummunar rikici. Mr. Ban ya gaya manema labarai cewa wannan ziyarar alama ce da ke nuna ƙazancewar rikicin da ake yi tsakanin Yahudawa da Falasɗinawa. Gabanin ziyarar tashi Ban ya fitar da wani sakon bidiyo inda ya kira ga Isra'ilawa da Falasɗinawa da su kaucewa tashin hankali, yana mai cewa ya fahimci irin yanayin tashin hankalin da suke ciki. Ya kuma kira ga shugabannin Falasɗina da su yi amfani da ƙarfin al'ummarsu ta hanyar lumana. Mr. Ban ya kuma ƙara da cewa gina katanga da saka shingayen bincike da tsatsauran matakan da jami'an tsaron Isra'ila ke ɗauka ba su ne mafita ga wannan rikici ba. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban hafsoshin Amurka General Joseph Dunford ya gana da shugaban kurdawa a yankin Erbil a Iraki a wata ziyarar ganewa idansa da ya kai kan halin da ake ciki game da yakin da ake yi da mayakan ISIS. Dunford ya gaya wa Mas'ud Barzani cewa Amurka da kurdawa na da fuskantar makiya guda ne. A baya dai mayakan kurdawa sun samu nasarar fatattakar mayakan ISIS daga yankunan arewacin Iraki tare da taimakon hare-haren sama da Amurka ke jagoranta waɗanda aka kwashe fiye da shekara guda ana kaiwa. Dakarun Iraki da mayaka da ke goyon bayan gwamnati su ma sun taimaka wajen kai hare-haren da sama, sai dai nasarar da suke samu ba ta kara ta karya ba wato a wasu sassan ƙasar. Yayin wannan ziyara ta Dunford ana sa ran za a tattauna kan halin da ake ciki a birnin Beji, inda dakarun Iraki suka karɓe ikon kamfanin matatar man birnin. Da ƙarshe Justin Trudeau na zai zama Prime Minister Canada bayan da ya lashe zaben 'yan majalisu da aka gudanar a ƙarƙashin jam'iyyar Liberal Party. sakamakon zaben da hukumar zaben kasar ta fitar nuna cewa jam'iyyar ta liberal ta kwashi wato ta lashe kujeru 184 daga cikin kujeru 338 dake majalisar idan a kwatanta da kujeru 90 da jam'iyyar conservative ta prime minister mai barin gado Stephen Harper ta samu jam'iyyar new democrat party wacce a da ake mata kallon tana kan gaba a makonni 11 na farko da aka kwashi ana yin neman zabe wato yakin neman zabe ta samu kujeru 40 ne kawai ajiya litinin Trudeau ya ayyana samun nasara a gaban dambun magoya bayan sa a Montreal yana mai cewa abin da siyasa ta gari kan iya haifarwa kenan
to Mahmud Lalo ne ya kawo muku labaran duniya daga Washington to ba za mu bata lokaci ba bari mu fara rahotannin mu daga Kamaru
Ministan harkokin kasashen waje na kasan jamhuriyar Kamarun Belen Bele ya karbi bakuncin tawagan kungiyar hadin kan Turai AU a ofishinsa dake babban birnin kasar Yaounde kafin su fara gudanar da taron sai da aka yi shiru na tsawon minti guda domin tunawa da al'umman da suka rasa rayuwarsu sanadiyan harare na kunin bakin wake da kungiyar Boko Haram sai kaddamarwa a kasar ta jamhuriyar Kamaru wakili ta musamman daga kungiyar ta AU Francois Collet ta mikawa ministan Belen Bele taimakon da kasashen yamma suka bayar a tsabagen kudade miliyar 32 na sifan kudin jamhuriyar Kamaru domin yakan yan ta'addan Boko Haram a kasar ga abin da jakadiyan ta ce
L'Union européenne a décidé de mettre à disposition 50 millions d'euros dans le cadre de la facilité pour la paix en Afrique uniquement pour la lutte contre Boko Haram.
Murai kungiyan Turai na AU mun dauki aniya na taimakawa kasashen nahiyar Afirka domin yakan yan ta'adda da suke cin gashin su babu babbaka a nahiyar. Shi ma ministan ayayin da yake karbar gudunmuwar ya godewa manyan kasashen duniya wajen agazawa kasar Kamaru da suke yi domin yakan yan ta'addan Boko Haram. Ta dai hannu kuma ministan lafiya ne Andre Mamafuda yayi fashin baki na irin yanda ake gudanar da alluran rigakafi a fadin kasar ta jamhuriyar Kamaru.
Constater que les actions mises en œuvre ont permis d'arrêter la circulation du poliovirus sauvage.
Yace wannan rigakafi kungiyar kasashen duniya ne hadin gwiwa da kasan jamhuriyar Kamaru suke gudanarwa kamar kungiyar Rotary.
Une campagne coûte environ 1 milliard.
Kuma yace ana kashe tsabagen kudade kamar miliyar 1 a duk lokacin da aka tashi gudanar da campaign na alluran rigakafi. Wata malamar asibiti tace
nous avons mené déjà 16 campagnes. La principale stratégie c'était le porte à porte.
Ana gudanar da alluran rigakafin ne unguwa zuwa unguwa gida zuwa gida. Ministan ya ci gaba da cewa a shekara na 2015 an samu raguwar cututtuka da yake addabar jarirai yan kasa da shekaru 5 kuma yace yana fata jama'a za su kara kaimi domin yiwa ƴaƴan nasu alluran rigakafin. Muhammad Awal Garba muryan Amurka daga kasar Kamaru.
To ga shaka awal to zamu je Najeriya an jima mu yi maganar yadda Buhari ke zabar ministocin sa amma mu fara gama da jamhuriyar Niger.
Fagen siyasar jamhuriyar Niger na ci gaba da tafisa yanzu haka a daidai lokacin da zabubbukan gama gari da kasar za ta shirya ke karatuwa inda ƴaƴan jam'iyyar Modern Lumana Africa ta Hamma Amadu a nan birnin Kwanni suke cike da fushi yanzu haka kuma a yau da safe sun nuna rashin jin daɗin su game da kalaman da suka ce shugaban jam'iyyar PNDS tarayya na ƙasa mai mulki a jamhuriyar ta Niger cewa da minister Bazoum Mohamed yayi a ranar jiya a wata kafa inda ya tabo maganar safarar jarrai da kotu ke neman Hamma Amadu akai kuma Bazoum din a cewar su ya ce kotu za ta tsaye da Hamma Amadu tunda tana neman sa ruwa a jallo yanzu haka akan wannan zance. Alhaji Dange na mai hulla daya daga cikin shikashikan jam'iyyar Modern Lumana Africa a nan birnin Kwanni na cewa a nasu bangare su dai sun gane ashe can da ake cewa ba a samu shaida cikakka ta safar yara ta kai kotu ba ashe akwai wanda ya san inda dillalan jarran suke.
Eh to kaman misali abin da ba su yi mana dadi ba, bancin an ci mutuncin wannan kasar tamu, an ce muna sayan diya. To kuma ya hito an shekara wajen uku ana wannan masifa bidda shaidu na ba inda ba abuga ba, an buga gaba an buga yamma bidda shaidu. Ashe akwai shaidu tunda ya riga ya ce Najeriya ne an kasayo su. Tunda ya san wanda an inda an kasayo su a matsayin shi na babba. To ai kamata yi yanzu kaga sai ya bada wannan kamfanin, ya bada lambar wannan kamfanin a dauko wannan dillali. Shi dillali ai ya san wanda sai san makenan baya mance kaga shari'a ta kare babu wata cece ku ce wani jinini akai gaba tsakai yamma.
Kuma a lokacin da yake mayar da murtani akan waɗannan kalaman na Alhaji Dange na mai hulla, Alhaji dan baba mamman ceni kakakin jam'iyyar PNDS tarayya a nan birnin Kwanni cewa yi abinda Bazum Muhammad ya kwaɗe shugaban jam'iyyar PNDS tarayya ba fa sabuwar magana bace.
Abinda shugaban jam'iyyar PNDS tarayya ya kwaɗe bai da bambanci da abinda kotu ka shira. Shi dama ya ce ai ba su sun hana ma shugaban Lumana zakuwa ba, kamar kotu ce ta hana mai zakuwa. Kuma abin da ya ce wanda duniya ya ta jiya ya ce lalle babu mai aikata laifi irin nashi, kuma kotu ta shafa mai lahiya. Idan wanga abu ba sabon abu ba ne.
Haruna Mamman Bako, birnin Kwanni, sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger.
Ai dai ya kamata yau mu yi aiki domin cigaban
ƙasa. To a gaishe ka Haruna, sai mun ji ka yanzu ma kaɗan a shirin labaran wasanni daga can Niger ɗin. Bari mu je Najeriya tunda mun gama da Niger da Kamaru. A Najeriya jihohi da dama suna ƙorafin cewa wai Buhari ya zaɓi mutanen da ba 'yan siyasa ba ko kuma ba a san su ba ko mata ya ba su makaman minista. To za mu ji ra'ayin ku masu sauraron mu kan wannan, amma bari tukuna ku so mu ji ra'ayin wata fitacciyar mace mai gwagwarmayar siyasa ta mata ɗin da ƙungiyoyin masu zaman kansu a Najeriya, Hajiya Halima bin Umar.
Kina ganin yi wa jam'iyya aiki ko riƙe katin jam'iyya ya zama ƙa'ida ne kafin a ce an bai wa mutum muƙami irin na minista?
A'a, bai kamata ba. Ya kamata a duba cancanta ne da ƙwarewa da kuma sanin makamar aiki. Shi ya kamata a duba. Saboda idan ka ce za ka duba sha'anin siyasa ko irin waɗannan makamancin ba lalle ne a samu mata ba.
To ashe amma ashe Hajji Halima, ba mutane suna yi wa jam'iyya aiki ba domin dalilai biyu, na farko domin jam'iyyar su ta samu nasara, na biyu kuma domin a saka musu?
Shine nace maka mata suna taka rawa. Misali kamar mu yanzu ai mun taimaka wa jam'iyyu amma mu ba 'yan siyasa bane, amma kuma kowa ya san misali general da ya fito, mutane da yawa sun fito ba 'yan siyasa bane amma sun fito sun yi da jikin su, sun yi da kudin su, sun taimaka su ga cewon Allah ya bashi nasara. So kaga idan irin waɗannan matan ne, kuma na san irin su ne ya ɗauko su ya ce a ba su muka, mu da muke korafi ma sun yi kaɗan Aliyu, ai sun yi kaɗan so biyu ko uku.
Mu ɗauki matan al misali Aisha Abubakar daga Sokoto. Mutanen Sokoto na cewa ba su santa ba, ba ƴar jam'iyya ba ce, ba ta zauna gari ba sauransu. Ga Amina Muhammad an kasa sanin ƴar Gombe ce, ƴar Kaduna ce. A Kaduna ana makala Zainab ga shi Nasiru Elfa, yana cewa ɗan uwanta ne da sauransu. Me yasa kike jin ake neman kawo dalilai idan an ce al misali mace za a ba ta muƙami irin wannan?
Wato a kullum mazan Arewa ba sa so su ga cigaban mata. Shi ne kaɗai yake kawo wannan. Yanzu idan ka duba tsarin mulki, za ta iya yiwuwa 'yar Gombe ce, amma tana aure Sokoto, tana mijinta na Sokoto, kuma ta yi wasu shekaru a Sokoto. Kuma zai yi wuya a ɗauko ta ko daidai da ƙwayar zarra ba ta taimaka a jam'iyya ba, zai yi wuya ta taimaka. Amma a kullum a Najeriya, a kuma ƙasar Arewa, duk wani abu da izo na mata a lokacin ne za ka fara jin a ce ai ba wance ba ce, ba 'yar kaza ba ce, ba 'yar kaza ba ce. Amma na maza za ka ji kus ba a magana sai mu mata. Saboda kullum mu tauye mu ake ana danne mana haƙƙinmu, ba a so mu fito.
Akwai bambanci a da yadda mazan Kudu suke ɗaukan irin wannan da yadda mazan Arewa suke ɗaukan shi idan an ce za a bayo mace muƙami?
Ƙwarai da gaske. Ko yanzu in National Assembly ka je, in ka duba yawan mata da suke gurin, za ka ga mafi yawansu 'yan Kudu ne, ba 'yan Arewa ba ne. Saboda mu a kullum a ƙasa muke, ba a ba mu wannan damar.
Amma Hajji Halima, akwai masu cewa matan ma suna da laifi. Na farko dai ba ka jin muryar su mata, kamata a ce da ake wa matan nan sun tattaru sun fito sun yi tururu a kan titina suna ta zanga. Amma babu, ba ka jin ƙungiyoyin mata, kuma sannan su kansu matan wani lokaci su suke su kansu. Kin yarda da haka?
Akwai da wannan, amma kuma in ka duba ko a jaridun yau su Daily Trust, akwai inda mutane daga ƙungiyoyi na Sokoto da na mata da suka fito suka yadda suka ce cewon Amina tasu ci
Aisha
suka yi zanga-zanga akai Aisha kai misali suka ce tasu ci
amma baki jin yanzu saboda yadda Buhari ya je ya zabo wa'annan mutane din nan gaba mutane su yi dare-daren yi wa jam'iyyar irin APC aiki don sun san ba wani sakaye da za su samu
a'a ai ba haka bane ai wato shugaban kasa ne kuma tsarin mulki ya bashi dama zabo kuma na san abinda kawai ni da za a yi korafi ma ai korafin ana gani akwai MPDP da yawa amma ba ai korafin mata ba ka gane
saboda haka yanzu Halima kina ganin a ci gaba da wannan sabon tsarin da Buhari ya fito da shi na addu'a a nemo mutanen da suke da kwarewa ko ilimin yin aiki maimakon ba da tasiri ga siyasar su
a'a za a duba tasirin siyasa za a duba ai shine nace maka zai yi wuya mace tana zaman-zamanta a ɗakin ta ba ta yi wa siyasa komai ba jam'iyya komai a ɗauko ta a ce an bata duk yanda akai akwai wani gudunmuwa da ta bayar kuma idan ma bata bada gudunmuwa ba in dai tana da ta cancanta tana da kwarewar tana da ilimin ta an kuma san za ta iya rike amanar kasa tunda yanzu magana fa Ali ta masu rikon amana ce ba fa na masu handuma da wawura bane saboda haka dole sai an tsallaka an samu wadansu amma ni na san zai yi wuya a dauko wadanda ba su taka rawa a siyasa an ba su wadannan mukamin ba matan nan zai yi wuya kwarai da gaske a ce ba su taka kowace irin rawa ba
to Hajji Halima bin Umar kenan ɗaya daga cikin fitattun mata masu harkokin siyasa a cikin Najeriya tunan gaba kadan zamu ji naku ra'ayoyi kan wannan al'amari
yau ni abin da ke damuna siyasa kasan mu ce ban tsoro
to ma da mu fa har yanzu lasari ya ce a Washington karfe kamar 5 saura minti 14 na lasari ya din na san kun kagara ku fara kira mu domin bayyana ra'ayinku kan kwarafe-kwarafen da ake kan yadda Buhari ya zama ministocinsa injiniyoyin mu sun samu ta irin tangarda ce da suke kokarin su warware da zaran sun gyara harkar waya din zamu zo kanku
yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi zan nana ta sabuwar lambar 202-205-2655
jama'a da yake har yanzu injiniyoyin ba su gyara mana layoyin mu na waya ba kuma maimakon mu zauna muna ta shan wannan kidajen ai kwanda mu yi labaran wasanni ko
wasanni a takaice
Za mu soma labarin wasanninmu ne na yau daga koko gargajiya a jamhuriyar Niger inda Adamu Abdu na babban birnin Yamai yayin nasarar zama zakaran kofin Bala Haruna ta hanyar kada tasi'u na maradi ko da yake yanzu haka tasi'un an ambato cewa yana zawarcin komawa koko a jahar Yamai yayin da Yakuba na babban birnin Yamai ya zaka a matsayi na uku duka a birnin Tawa gaban raba gardama na Tawa bayan awa guda da suka yi suna kafsa koko idan muka koma ko a wasan kwallon kafa a neman cancantar shiga wasannin kwallon kafa waɗanda za su wakana tsakanin watan Janairu da watan Fabrairu shekara 2016 a ƙasar Rwanda na ƴan wasa waɗanda ke bugawa a ƙasashen su a nan nahiyar Afrika ƙasar Guinea Conakry ta yi nasara gaban Senegal ci 2 da nema a wasan da suka yi a Bamako a ƙasar Mali kuma wannan ta hanyar dan wasan ta Abubakar Mukhtar Sila wanda ya saka ma ƴan Senegal ci 2 a minti 5 da minti 10 tara haka zalika ita ma kasar Niger kamar da buka ambato a can baya ta yi nasara 2 da banza a Niamey gaban kasar Togo yayin da Nigeria ta yi ma Burkina Faso ci 2 da nema ita kuma Uganda da ta karbi bakuncin Sudan ta lakkade ta ci 2 da nema sai kuma Angola wadda ta yi ma Afrika ta kudu ci 2 da nema kasar Zambia ta yi ma Mozambique ci 3 da banza yayin da kasar Gabon da ke tunanin janyewa daga ko daga wannan gasar ta je har kasar Chadi inda ta yi ma Chadin 2 da nema sai kuma Republic Democratic Congo wadda ta yi nasara saboda ƴan Afrika ta tsakiya ba su je a Kinshasa domin buga wasan da zai hada su da RDC Congo din ba ita ko kasar Mali a gida ta yi ma Mauritania ci 2 da 1 sai kuma Ghana da Cote d'Ivoire da aka tashi 2 da 1 a nasarar da ƴan Ghana suka samu kasar Zimbabwe ta yi ma kasar Lesotho ci 3 da 1 yayin da Kamaru da Congo aka tashi ba wanda ya saka kwallo a ragawani su dai wasannin waɗanda za a yi nan gaba waɗanda albarkacin su ne za a tantance waɗanda suka karbi tikitan zuwa ƙasar Rwanda domin halartar wasannin kwallon kafa na ƴan kwallo waɗanda ke buga a nahiyar Afrika waɗanda za su soma a watan Janairu shekara 2016 tuni dai ita ƙasar Republic Democratic Congo ta samu kai ga waɗannan wasanni yayin da ƙasar Rwanda mai karbar bakuncin wasar ita ma ta riga ta samu shiga sai kuma kasashe guda 14 waɗanda za su karbi nasu tikita Haruna Maman Bako birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger
Jama'a yau dai ba ma da sa samun mujira yanku ga alama domin har yanzu muna da wannan tangarda ta wayoyin mu sun kisi mana aiki a daidai lokacin da muke da bukatar matsananciyar bukata ma na mujira yanku domin na tabbata kuna da korafe na abin da za ku ce kan wannan wato hanya da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya biya zawa ministocin sa musamman korafe da ake daga jihohi daban-daban kan musamman mata kamar jihar ta Sokoto kamar Kaduna Gombe Borno Adama da sauransu idan waye mu ta bude za mu saki tuntuba ku amma yanzu
Thank you.
To jama'a kun san abin da Bahaushe yake cewa kana taka Allah yana tashi yau dai Allah ga alama bai kadarmu ji ra'ayinku ba sai dai zuwa gobe mu saki maido da wannan magana din na neman jin ra'ayinku kan korafe-korafe a yanzu ga
yanzu kuma sai shafin mu da Amurka da zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka hadi da irin kisan kiyashin da ƴan kungiyar ISIL ke ma jama'a na Iraki da Syria ko da yaushe kungiyar na ci gaba da gicce jama'a da sare kan mutane da cin zarafin mata da fyaɗe da hana jama'ar kowane irin yancin rayuwa. Har ila yau kungiyar ISIL na ci gaba da aikata muggan laifuka waɗanda suka hada da yunkurin kungiyar da take yi na kawar da duk wani al'adun gargajiya da basu daidaita da irin nasu kankanin ra'ayin ba. A rahotannin da suka fito kwana-kwanan nan da ke nuna barnar da kungiyar ISIL ke yi kan duk wani abu da ya shafi tarihi da al'adu, sun nuna yadda kungiyar ta auna kai hari akan wani gidan tarihi mai shekaru 2000 a duniya da yake a birnin Palmyra na ƙasar Syria. Yanzu ya shige jerin barnar da kungiyar ISIL ta yi na rushe wuraren ibada da mutum-mutuman da aka adana a gidan tarihi tun kafin zuwan addinin Musulunci. A cewar mataimakin sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken, kwana-kwanan nan a taron ƙarawa juna sani da aka gudanar a gidan tarihin da ke birnin New York, waɗanne kayan tarihi da al'adun ƙasar Syria da Iraq ne suka rage da kungiyar ISIL ba ta bata ba ko kuma ta sayar? Wannan tsofaffin duwatsu da mudubai da sauran kayayyakin tarihi sun buɗe wata hanyar cinikayya ta bayan fage a gabas ta tsakiya da Turai da kuma mashigin ruwan Persia. Kudaden na shiga aljihun kungiyar ƴan ta'addan ne inda suke amfani da su wajen haifar da tashin hankali da ƙara haifar da rudani. Ta dalilin haka ne Amurka tare da Majalisar Gidajen Tarihi ta ƙasa da ƙasa ta ƙirƙiro wasu jerin sunaye domin taimaka ma jami'an tsaro gano irin waɗannan kayan da aka sato. Shi yasa Amurka ta ƙara ƙoƙari wajen hanyar haɗa gwiwa da ƙasashen duniya domin hana ƙungiyar ISIL ci gaba da wannan haramtaccen ciniki. Don haka ne Amurka ke ci gaba da aiki ƙud-da-ƙud tare da ƙungiyoyin jami'an tsaro a Amurka da sauran duniya. Kuma don haka ne Amurka ta fitar da sanarwa ta shirin nan na Reward for Justice na kuɗi dala Amurka miliyan 55 domin bayanan da za su sa a gano inda ƙungiyar ko wakilanta ke ciniki ko sayar da mutum-mutuman. Wannan shine sharhin murya Amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka na yau.
Karfe 5 saura minti 2 ga labarai a takaice.
To jami'an tsaro a ƙasar Congo sun buɗe wuta yayin wata arangama da suka yi da masu zanga-zanga da ke adawa da yunkurin yin tazarce da shugaban ƙasar Denis Sassou Nguesso ke kokarin yi. Kamfanin jallancin labaran Faransa ya rawaito cewa an kwantar da mutane aƙalla shida a asibiti bayan da suka samu raunuka daga harbin bindiga a rtabin da aka yi a Brazzaville babban birnin ƙasar. Sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Ban Ki-moon ya yi kira da a kai zuciya nesa yayin da yake wata ziyarar kwanaki biyu a Isra'ila da yankin Falastinawa bayan makonni da aka kwashe ana mummunan rikici. Mr. Ban ya gaya wa manema labarai cewa wannan ziyarar alama ce da ke nuna ƙazancewar rikicin da ake yi tsakanin Yahudawa da Falastinawa.
To a gaishe kama mutum jama'a abin da ya sauƙaƙe na muna ƙara ba ku hakuri da bamu samu muka jira ayyukanku a yau ba kamar dan ce goma rana ce Allah ya kai mu yanzu kan nan za mu yi ban kwana da ku sai goban idan Allah ya kai mu a madadin shi Mahmud da Dan ko Daniel da ya bada umarni da kuma injiniyoyinmu Aliyu Musafan Sakwata ne a nan Washington DC inda muke misalin karfe 5:30 kai daidai Talata.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.